ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode masa muna ƙara neman taimakon sa muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata kuma ba mu shiryar da shi tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto fitila da haske da rahama ga wannan al'umma Allah ya kara wannan manzo daraja ka hada mu da shi da sahabbansa da matan shi da iyalan shi a cikin jannatul firdaus bayan haka wannan shine kasadinmu na 64 ko daga cikin jerin giyar karatutukan littafin fannu ta'amul bainaz zawjayn na Muhammad Siddiqul Minshawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a yau kuma muna 22 ne ga watan 5 watan musulunci hijira na da shekara 1446 wanda yazo daidai da 24 ga watan 11 a Gregorian calendar 2024 idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da babin da yake magana akan iyyaki wa qillatu shukri wa kasratu shakwa iyyaki وقلتي الشكري وكثرة الشكوى وقلتي الشكري وكثرة الشكوى إياك وقلتي الشكري وكثرة الشكوى واتو إنا جمكن ننكي دنغنى دا قرنشن بودياغ الله دا كما يوار راكي أكا مجي إدن أكا سامو مطلع كو أكا سامو رشن وداتر أبو بوا نمور رايوا واندا مكا كاو كسر النبي إبراهيم دا لنسى النبي إسماعيل da mahaifiyar annabi Isma'il din har zuwa ƙarshe yau zamu tashi la tatafakhuri bi jamalika alayhi kada mace ta yi alfahari da kyawun da Allah ya yi mata akan mijinta kada mata su dinga alfahari da sura da kyan fuska da diri da ainihin wato yanayin kirar da Allah madaukakin sarki ya musu akan mazajensu su dinga wulakanta su malam yace aljamalu hibatun min hibatillahi alayki kyawu da kike gani da diri da kike gani kyauta ce daga cikin kyautar da Allah yake yi wa bawa idan Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ga dama sai ya yi miki kira mai kyau ya yi miki yanayi da shakali mai kyan gani wannan karki dauka dabarar ki ce ko wayenki ko hikimar ki ba ku manta ba a muqaddimar wannan magana lokacin da na fara muku wannan magana akan wannan babi lokacin ya kure na kawo muku kissar wata mata da na santa ta sanni wanda take aibanta ƴaƴan mutane da kuma mutane gaba daya saboda ita Allah ya yi ta mace ne kyakkyawa sai zama tana amfani da wannan wajen daga taga ko wani yaro an haife shi da wani yanayi ko taga wani abin da bai burge ta ba dangane da wata mace yar uwarta sai ta kushe ta to wannan ya jawo mata tazo ta haifi wani da wanda wallahi in ka san matar ka gadan na rantsi da Allah za ka yi rantsuwa da Allah ba su da alaka ko misqalu dharrati na ba ku wannan kissa saboda haka mace ta sani kyau da Allah yake yi mata ko yayi mata wannan baiwa ce ta ubangiji in ya ga dama sai ya kwace ko ya lahanta ki ko ya turo wani tsautsayi ya same ki ta yadda kin zai zama ya samu matsala ko gobara ta kama da gidan kina a gidan kina ciki fuskar ta kone ko Allah ya saka miki wata nakasa ta gurguntaka ko ta kuturtaka ko dai wani abu daga cikin abin da zai iya haifar da wato nakasa ta tare da ke da tawaya ta tare da ke da haka malai yace fala ta tafakhuri ala zawjiki karki dinga alfahari wa mijinki saboda kina da kyau wataj'alihi wasilatu dhaghtin ya zamanto kin saka wannan kyawun hanya ce ta cin mutunci da tozarci ta cin zarafi da kuma yi wa mijinki karan tsaye akan wasu abubuwa ya kai matakin da wasu mata wato suna wasu mata saboda tsabar shegantaka suna iya hana mazajensu kansu saboda sun san cewa suna da bukatar su shi yasa zaki ga zamu zo mu karanta wata kissa wata mata ga ta kikkiawa sai aka ganta ta aure wani mutum mummuna na fata an fahimci magana sai aka tambaye ta sai ta bada labari amma bari mu zo sai mun zo kan kissar zaki ji labari yuhkal asma'i qailan al-imam al-asma'i ya shiga wata abu ya hakaito mana wata magana yace dakhaltu al-badiya na shiga wani kauye fa idza ana bimra'atin min ahsani an-nasi wajhan sai na gamu da wata mata wanda duk wani inda ta wulga sai an kalle ta saboda tsabar kyawunta amma da na bincika sai na samu ta hata rajulin min aqbahin nasi wajhan wanda ke aurenta kuma duk garin ba wanda ya kai shi muni ita matar kowa ya ganta sai ya sake kallanta amma mijinta kuma duk wanda ya hada fuska da shi ba zai so ya fara hada fuska da shi ba saboda muni shi fa qultu laha al-imam al-asma'i yace sai na gagara hakuri sai na ce wa matar nan ya hadhihi ke baiwar Allah atardina li nafsiki an takuni ta hata mithlahu yanzu zaki yarje wa kanki yadda Allah ya yi miki kyawun nan ki yarda ki zauna a karkashin wanda ya fi kowa muni a garin faqalat bi nafsi radiya sai ta ban amsa da zuciya ta nuna yarda da abin da Allah ya hukunta mata tana mai magana cikin ladabi da nuna cewa haka Allah ya tsara kuma haka ta runguma tace ya hadha ya kai bawan Allah uskut yi min shiru faqad asa'ata fi qawlika ka muna na ladabi a cikin maganarka baka kyauta min ba la'alla zawji ahsanu fi ma bainahu wa baina khaliqihi ta iya yi wa mijina yana kyautata alaka tsakaninsa da ubangijinsa na fata kuna fahimtar magana ta iya yi wa mijina yana kyautata alaka tsakaninsa da Allah yana azumi yana sallah yana kula da ibada bai wasa yana yin abin da ya dace yana yin abin da ya kamata duk abin da Allah ya gindaya mar yana kokarin kiyayewa kuma yana kokarin aiki da shi ta iya yi wa haka yake faj'alani thawabahu sai Allah ya masa sakamako da ni la hawla wala quwwata illa billah ban gane ko kun fahimci abin da matan nan take magana ba ta iya yi wa dama ba Bahaushe yana ke cewa wani kyawun kyar dan maciji bane ba ga mutum ka ganshi iya mutum dirarre kammalalle kimtsatse amma zuciyar kuma ba kyau gabobin ba kyau saboda ba sa bauta wa Allah bal ma saba wa Allah suke yi ga mace iya mace duk inda ake neman mace ta kai amma da za ka je ka bi diddigin zuciyarta da yanayin aikinta za ka samu ayyukan banza da hayaniya da bankaura da kaza da kaza da kaza to sai ta ce ta iya yi wa wannan mijin nawa kai da kake ganin kamar ba shi ya cancanci ya aure ni ba ta iya yi wa ya kyautata alaka tsakaninsa da Ubangiji ya kyautata ibada yana yin abin da ya dace dan Allah ya faranta masa ni kuma sai ya dauko ni sai ya saka ni a matsayin matarsa dan ya ji dadin rayuwarsa sai ya zama ni ne sakamakon yawan bautarsa da yake yi da yawan ibada da yake yi da kula da haƙoƙin Allah da yake yi wannan bushra ajila kenan wato albushir magaggauciya albishir magaggauci wanda aka fara martun daga nan duniya idan yaje lahira kuma Allah ya hada shi da wanda suka fi ni ina fata an gane yo sai wannan ya nuna ashe kenan duk yanda kike jin kamar baki kai a nemi auren ki ba duk yanda kike jin kin rasa samari duk yanda kike jin kin rasa masu auren ki na rantsi da Allah idan kika kula da dokokin Allah Allah sai ya kawo miki mutumin da baki taba tsammanin zai zama miji a gare ki ba kuma ya zama miji a gare ki haka ne ko ba haka bane ku lura da wani abu da yake faruwa kuma na san za ku yadda da ni a wannan magana da zan fada malam sai ka ga mata a bakin titi ta zo wucewa tana jiran a taba daga sama har kasa in ka kalle ta sai ka ga wannan bai dace a ce ta zama ta koya tana jiran a taba ba ana samu haka ko ba a samu barin tambayi su malam Usman ku so mata ba za su gane magana da nake faɗa ba amma mu maza za mu gane magana ko ka ga mata malam duk abin da ake bukata a jikin mata ta samu duk yanayin sura tana da shi amma ga ta a tsaye tana hada zufa da jaka a rataye a wuyanta tana jiran dan a tabe ya dauke ta ta rasa wanda zai neme ta ko zai aure ta ko kuma wanda zai taya ta na rantsi da Allah na rantsi da Allah sai ki ga wata mijinta ya wuce da ita akan mashin ko ya wuce da ita akan mota matukar bata sa niqabi ta rufe fuskar ta ba sai ki ga kamar yanayinta da yanayin suratta ba kamar ba ita ne ta cancanci wannan mutumin ya ja ta a mota ya kai ta anguwa ba ana samu ko ba a samu ana samu ga wannan duk abin da ake nema ta hada gayu kansu in suka kalle ta he san ce wai huce madu bala'i ka san gayi bai da hankali shi in ya ga abu bai burge shi maimakon ya danyi kabbara ko ya danyi salati ga annabi ko ya yi subhanallahi a shi ihu zai ya ce eho wallahi kin hadu kai bala'i a uzu billahi na fata an fahimta to ta kai wannan matakin amma wallahi haka baki ganta malam tana ta watan gariri akan titi ba miji ba mai kula da ita ba wanda ya taya ba wanda ya aure ta ba komai yo wannan sai yake nuna ashe idan kika ga wata da wani mijin da ke kike ga yafi karfinta yo Allah ne ta bi wani Allah tana da wani sirri tsakaninta da Ubangiji sai Allah ya dauko shi sai ya kawo mata shi a matsayin miji haka idan kika ga wani miji gashi dan bara soso da shi bai da sana'a mai kyau bai da gida nasa na kansa haya yake bai da komai yanayinsa idan kin kalla sai ya baki tausayi amma sai ki ganshi da wata matar da ya kamata a ce wani sanata ko wani gwamna ko wani dan majalisar tarayya ko na jaha ko wani minista ne yake aure da ita amma sai ki ganshi shi ita ce matarsa kuma tana mar biyayya kamar za ta cinye shi karshen ta malegura ne mai aikin karfi ko wani abu makamancin haka amma ga matar da ya tace a ce minista wani ne ke auren ta a karkashin shi kuma tana bin sa kamar za ta haɗiye shi na rantsi da Allah abin da ke jawo irin wannan shine biyayya ga Allah da kuma bin dokokin Allah in kika bi dokokin Allah kika yi hakuri da wannan hayaniya da wannan badala ba kwa gani yanzu ga yan matan TikTok ai sun ishe ku misali ai ki ga yarinya ta hau kan TikTok ta dauki kanta lalle idan dai sura dan adam zai bi dangane da auren mace wallahi matar aure ce amma kuma babu miji ta yi tallan ka ta yi waye ta yi waye ta yi hoto ta yi duk abin da ya kamata a ce ta yi da ma wanda bai kamata ba duk ta yi amma duk a banza a banzazza duka in ji su da fada na fata an fahimci magana a banza wallahi tallahi me ya dalili saboda ba ta ba Allah ba amma wallahi in mace ta ba Allah sai ki ga miji ya zo sai ki ga malama a cikin anguwa baki san gidan nan akwai mace ba amma sai ki ga ana cewa ana gayyatar ki daurin aure ko ana gayyatar wa ka daurin aure ka ce ah da ba gidan nan akwai mace ne saboda ba ta fita ba ta hayaniya amma Allah ya jebo mijin daga saman bakwai wallahi amma ke duk wani yawo kin yi duk wani gidan biki da ke a ciki kina neman miji, duk wani daukar amarya da ke aka dauka, duk wani yan kususu ne ko yan wane ne da ke aka yi ta bakin da wani malamin mu yace yan kususu ko yan kusun wa yace duk su zo gaba ɗaya su abin nan dinka sahana kusakat a cikin anguwa, to ke yar kususu ne ko yar oho ne duk kin gama. Amma wallahi ba wanda ya tabbata ya tuntube ki me ya wannan kin watsar da al'amarin Ubangiji ne, amma in kika rike Allah, kika rike ibada, kika rike biyayya, kika rike da'a nafilfili karatun Qur'ani azumin nafila zuwa makarantar Islamiyya sauran abubuwa na da'a, sai kiga ta inda baka zato baka tsammani Allah sai ya kawo miki rufin asirin miji wallahi mai hankali ne tsatsi kuma mai wadata da zai rike ki da mutunci. Kisar Julaibib kadai ta ishe ku. Julaibib rajulun damimun kathiru damamat, malamai suka ce Julaibib wani sahabin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama, mummuna ne har sahabbai sun rawaito muninsa, kun san ku ya kai muni a yi ko, amma annabi Muhammadu da kansa ya je nema masa aure a kansa sanda aya ta sauka. Manzon Allah ya je nema masa auren wata yarinya, iyayen da ke sun san Julaibib wallahi suka fara kokarin kauce wa manzon Allah, sun ki su fito kararsa kauce su ce ba za su ba shi yar ba, ashe yarinya tana cikin daki tana ji tattaunawar iyayen da su da manzon Allah. Sai yarinya ta bodu baki ta ce musu, yanzu baba ba kwa jin nauyi da kunyar annabi ya zo neman yarku gurin neman yarku gurinsa gurinku, ku masa dungu ko ku nuna masa ba za ku bashi ba? Sai ta ce to in ku ba ku ba da ni ga manzon Allah ya aurar da ni ba, ni na ba da kaina ga annabi kowaye ne a duniya ya aurar da ni. Abin tambaya me yasa annabi yayi wa Julaibib jagoranci tare da mummuna ne? Saboda da'a ga Allah. Me yasa yarinyan nan Allah ya tankwara zuciyarta ta ji tana son Julaibib duk da yanayinsa? Saboda da'arsa ga Allah. A kansu ne Allah ya sauke, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bai dace ga mumini namiji ko mumina mace, ana nufin uwa da uban kenan, idan Allah da manzansa suka zartar da wani hukunci su kuma su zama suna da wani zaɓi na daban bayan hukuncin Allah ba. Saboda yarinyar kyakkyawa ce, duk garin babu wanda, duk Madina ba wanda yana zuwa yana neman aurenta, amma an hana, ana jiran sai wani kicima ya zo. Duk masu kuɗin Madina da manyan Madina dukansu sun zo sun nema aurenta, iyayen sun ce har yanzu ba mu samu wanda muka ji mun gamsu mu bayar ba, sai ga kuma annabi ya zo nema wa wanda ya bi kowa muni a garin ne aurenta. Ku kun san akwai jarabawa a cikin wannan ko? Allah ya yi haka ne don ya jarraba su. Da suka nemi su kauce, sai Allah maɗaukakin sarki ya tankwar zuciyar yarinyar, ita kuma sai zai ta yarda. Duraran sai miki da Allah ki sani, duk abin da baki tsammanin ko kina tsammanin ko ke tsammanin Allah ba zai iya baki ba, saboda kina ga girmansa ya kai girma, wallahi ki nema a gurin Allah. Kar ku yi mamaki ku ga yarinya ta fito ta ce ita shugaban kasa take so a social media, sai ku dinga tuntsira mata dariya. Na rantsi da Allah, idan za ta je ta ba Allah biyayyar Allah da gaske, ta daga hannu ta gaya wa Allah, wallahi sai shugaban kasan ya so ta. Kar ku yi mamaki ku ga yarinya ta fito ta ce wani minista take so ko wata wani sanata take so ko kuma wani hamshakin mai kudin gari ko wani hamshakin sarkin gari ko wani babban malami a gari, kuna tuntsira mata dariya, kuna ganin cewa wai ai ta kinkimo abin da yafi karfinta. A'a, idan yafi karfinta yafi karfin Allah ne. Kawai ka'idar shi ne ki ba Allah, idan kika kiyaye dokokin Allah na rantsi da Allah sai wannan mutumin ya so ki sama da yadda kike tsammani. Ba wanda yafi karfinki a duniyan nan, ba wata mace da tafi karfinka a duniyan nan, na rantsi da Allah sai idan baka nemi yardar Allah a cikin lamuranka ba. Wannan kawai shi ne. to amma idan mutun ya watsar da lamarin ubangiji to wanda ya raina ka aka raina a duniya ma sai ya zama kashashe a gurin ka ma'ana wanda kowa ya raina a duniya kai kuma sai ya gagare ka control wallahi ai mun karanta a baya to wani daga cikin magabata yazo yayi wa matarsa tsawa ita ma sai ta masa samayar man da tsawa ya bata umarni tace ba za ta yi ba yayi magana ta mayar masa sai koma daki ya tsaya yin shiru sai ya tuna a hayya saba wa Allah akwai abin da ya a wannan yinin mara kyau sai ya shiga ban daki yayi alwala ya fito yayi na sallah nafila raka'a biyu ya daga hannu yace ya Allah na gane ni ne na tabo ka shine ka dora wani bawanka a kaina ni ma ya taba ni ya Allah na tuba na dawo gare ka ba zan sake ba Allah ka yafe min abin da ne wallahi yana sauke hannunsa sai ga matar ta shigo tana kuka yace a bayar Allah lafiya tace ina lafiya yace me ya faru tace yanzu na zauna ina nazari wai yanzu ni ne nake daka ma tsawa wai ni ce kake giya min magana ina cewa ba zan yi ba wai ni ce kake cewa in yi kaza ina mayar ma da martani wannan abu ya daga min hankali ina hankali na ya bace da har zan zo ina daka ma tsawa in kana yi wa girman Allah ka yafe min daga yau ba zan sake ba Allahu akbar ya tuba wa Allah daga abin da yayi wa Allah sai Allah ya tankwaro da zuciyar matar ta dawo ta bishi to na rantsa da Allah bari mu fada muku da yawa daga cikin rigingimin gida kaga mata ta gagari namiji ya rasa yadda zai yi da ita ko kiga mijinki ya gagare ki kin rasa yadda zaki da shi duk wani motsi na sa rashin mutunci yake miki ko duk wani motsi na ta rashin mutunci take maka ka je kai nazari kaga me kai wa Allah wanda yasa Allah ya dora ta akan ka ko ki je ki nazari ne kika yi wa Allah wanda Allah yasa ya dora mijin akan ki na rantsa da Allah ta iya yi wa kin yi wa Allah ta bargaza ne yasa Allah ya turo ɗaya daga cikin bayinsa shi ma ya miki ta bargaza kawai shi ne wanda daga cikin magabata yace yana gane ya saba wa Allah akan dabbarsa da ya mallaka ma'ana jakinsa ko dokinsa saboda duk ranar da ya saba wa Allah jakinsa ya dinga tutsu ya hana shi sakat a jejeji ya ƙi yin aiki a ɗauko kaya ya ta zubarwa akan hanya saboda me saboda tutsu tsohuwar mashin ɗinka ko tsohuwar motarki ko tsohuwar motarka kaga daga kayi gyara ta ƙara ɓaci daga ka canza plug ya ƙara ɗauka abunan zukar mai wayarka te ta baka damuwa wallahi ka je kai nazari wallahi Allah ka saba wa Allah ne yasa Allah madaukakin sarki ya dora ta a hannunka take wahalar da kai ko mashin din ya ta wahalar da kai ko motar ta wahalar da kai ko matarka ta wahalar da kai ko ƴaƴanka sai ta wahalar da kai amma daga zarar ka ba Allah sai Allah ya kallafo da waɗannan abubuwa su dawo su bi ka Allah ya shirye da mu dan haka sai yace sai tace ya haza uskut faqad asa'ata fi qawli tace yi mun shiru ka mura da ladabi cikin maganar ka la'alla zawji ahsanu fi ma bainahu wa bain khaliqi ta iya yi wa mijina yana kyautatawa tsakaninsa da mahaliccin shi faj'alani thawabahu dan haka sai Allah madaukakin sarki ya maida ni ne sakamakon aikin sa kyakkyawa aula alli asa'atu ko kuma ya zamanto ni din ce na sabawa Allah baini wa bain khaliqi tsakanina da ubangijina faj'alahu uqubati ni kuma sai Allah ya bin uquba ta hanyar auren shi ban gane ko kun fahimci maganar ɗayan biyu ko dai mijina mai kyautatawa ne tsakaninsu da ubangiji sai Allah ya dauko ni na zama matarsa ba yadda ni ma na iya haka Allah ya kawo ni kuma dole na in masa biyayya ko kuma a'a ni din ni ce na sabawa Allah nai ba daidai ba sai Allah ya aura min hidan ya zama ukuba a gare ni gahi ba na so bai mun ba amma dole in zauna da ki kuma saboda na saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala to kun ji fa waɗanda suke magabata na haƙiƙa yadda suke gane wato al'amarin ubangiji sai matar nan tace afala arda bima radiyallahu li yanzu don Allah ba zan yarje wa kaina abinda Allah ya yarje min ba duk abin da Allah ya hukunta min ai shi ne ya kamata in runguma na ɗauka mai aiki da shi qala al-asma'i al-imamu al-asma'i da yaji wannan magana da ta faɗa sai yace fa askatatni sai ta shiruntar da ni tana faɗin wannan magana sai na rasa mami zan ƙara ce mata dan ta riga ta faɗi magana da babu wani abu da zan ƙara faɗa kuma mijina ne mutumin kirki sai Allah ya kawo ni a matsayin matarsa don Allah ya kyautata mar ko kuma ni ne na saba wa Allah sai Allah ya min ukuba ta hanyar auren shi shikenan kawai da haka kije ki nazari wata zaki samu iyayenta sanda tai fada da su kafin ta auri mijinta yau tana nan tana cikin bala'i akan wannan abu saboda ta zagi mahaifiyarta ta yi mata ƙarya mahaifiyarta ta zubar da hawaye akan ta saboda magana aurenta amma ta ki yadda ta yarda da abinda uwarta ta gaya mata ko abinda ubanta ya gaya mata yau wani namiji from nowhere bai san ta ba bai san komai nata ba da wahalarta da haihuwarta da kashinta da fitsarinta da pampers dinta da wankan jego da har yanzu fa akwai iyayenmu da suke wanka da rimi ban sani ba ko kun san rimi wani ganye ne a kauye ku je ku gani har yau na rantsa da Allah matan kauye da wannan ganyen suke wanka sai kalilan daga cikin wanda suka waye suke zuwa asibiti a basu magunguna za a tafasa ruwa ruwa tafashashe da kika sani ba tafasa ta magana ba ta gaskiya ba tafasa ta fatar baki ba tafasa ba anar tafasa haka za a juye ruwan nan na rantsa da Allah ko hucewa bai yi ba a shiga da ita ban daki sai a samu wannan rini kamar dai ganyen nim haka a baballa sai a hada hiye yawa sai a tsoma shi a cikin wannan ruwan a dinga yarfa mata a gadan bayan ta tana tsalle tana haka a cikin ban daki wata har ihu da kuka take yi uwarki wannan hidima ce a kanki tazo ta saka miki pampers ta saka miki menene riga da wando kin hana uwarki bacci kin hana ta sakat kin hana ta abubuwa da yawa ta hakura da abincinta dan keki amma yau kin girma samari sun zo neman ki sai kika ce ke ga wannan kike so sai mahaifiyarki ta ce a'a wancan ina baki shawara ki auruwa ne wallahi wata ta san zabin mahaifiyarta shine zabi ta san cewa wanda uwarta ta zaba yafi hankali da sanin ya kamata amma ita wai soyayya ce ta ɗebe ta wai ba ta san zabin mahaifiyarta sai dai zabin kanta kuma maimakon wata ta bi uwar a hankali har sai uwar ta dawo ta gamsu da zabin ta ita yar ta lallaba ta ta dinga neman saboda iyaye suna da tausayi idan kika maraice kika nuna cewa fa in ba a aura miki wannan nan ba za ki hula in ji gari ma'ana za ki mutu ta iya yiwuwa ta sauko ta ce ta yarda ki je ki auri wancan din ke ya zama kin yi auren bisa yardarta sai ki zauna lafiya a'a wata rigima za ta yi da uwar ta yi fada da ita wata ma ta daina cin abincin mahaifiyar wata ma ta daina gaishe da mahaifiyar idan gari ya waye ni na ga yarinya da ta yi wannan abu har uwar ta kawo min karatta saboda uwar ta ce ga wanda za ta aura uban ya ce ga wanda za ta aura shikenan sai ta daina gaishe su garin ya waye yadda zai kintsa ya fita ita ma ta kintsa ta fita ba ruwanta da shi to dan haka sai kaga irin wannan auren bayan an yi shi daga ƙarshe za ta zo ta dinga gwaltuwa a hannun mijin ko babu wanda ita isa ta kai wa ƙara saboda dama wanda za ta kai wa ƙara a duniya su tausaya mata su ne iyayen duk wani ɗan adam a duniya da zai yaudare ki na rantsa da Allah ki sani ba zai tausayin ki ba wallahi lokacin da kika ga bala'i in ba uwarki ko ubanki ba ki san da wannan to duk lokacin da kika yi faɗa da waɗannan dattawan akan wani namiji su sun sharo shekara 20 da ke ko 18 ko 19 ko 22 duk wata dawainiya a duniya su ne suke ɗauka yanzu hi a cikin wata shi da ya ganke yace yana son ki kuma idan kika tafi gidansa kin koma kenan har illa ma sha Allah amma wai sai ki faɗa da wanda suka yi miki hidima shekara 20 ki rungumi wannan dan wata shida shidanni ko bakwai ni ne oho ki ɗauko dan bakwai ni ma'ana ki ɗauko namijin da wata bakwai yanzu da fahimtar juna tsakanin ke da shi sai ya fi miki mahaifiyar ke fi miki baban ke fi miki dangin ke fi miki kowa wata ba da rashin hankali ta ce wa mijin ta ce wa yaron kai mana shiri kawai zamu bar garin ta bi shi su bar gari gaba daya da shi da ita wata fa tana yin wannan abin ne ma dan a zo ana ba da labari a ce ta aiwa na wanta tana son wani ai har guduwa ta yi da shi suka bar gari. To wannan abubuwan kuna raina su a cikin matsayin abubuwa, wallahi ba ku sani ba, kuma wasu rigingimin su ne suka sababa muku a cikin gidajen. Don haka dole ne ki dawo ki shiga taitayinki. Akwai yarinya da ta same ni, ta ce min ta lura abin da ya jawo rashin albarka a aurenta shine faɗa da ta iyayenta kafin auren. Na ce to shawarar da zan baki, ki koma ki je ki nemi yardar su, ki ba su hakuri akan abin da ya faru, su amintu da wannan auren naki. In ba haka ba za ki dimanci zama a cikin baƙin ciki da takaici, don ba zai yiwu ba ɗan adam ya ɗauki ɗawai kai, wallahi ko ba wanda ya haife ka ba, a ce ka raini mutum Malam Usman shekara 25 da cinsa da shansa da suturarsa da maganinsa in bai da lafiya duk kai ne, amma rana ɗaya zo ya ma butulci ya je ya biye wani, dole baki zai kama shi. Dole ne Allah sai ya turo jarabawa a ciki, domin haƙƙi ne ka taka wanda kuma Allah ba zai bari ba. Shi yasa ku lura malamai, wani malami ya rubuta littafi ya sa masa tafdilul kila ala kathirin min man labisa siyam, tafdilul kilabi fifita wato tarbiyyar kare ala kathirin min man labisa siyam, akan da yawa daga cikin mutanen da suke saka tufafi dan adam kenan. Suka ce kare da kake ganinsa, ku lura idan akwai kare a unguwarku, bari in ba ku wannan misalin ku je ku duba. Idan akwai kare a unguwarku, idan gidanku gidan talakawa ne ga kuma gidan masu kuɗi a unguwarku, na rantse da Allah karen nan sai dai ya mutu da yunwa, amma ba za ki ganshi a kofar gidan masu kuɗin can ba. Nan ne gidansu? Kai ne mai gidan shi? Wallahi tallahi ba zai taɓa barin kofar gidanka ba, yana nan a kofar gida. In gaya za ka ci kutu tare, in ƙanzo za ka ci kutu tare. Haka kare yake, ku je ku bi ɗabi'ar kare, ku je ku dinga karanta ɗabi'un dabbobi, za ku ga wasu ɗabi'u na wasu dabbobi wallahi wanda sun fi na ɗan adam falala wallahi. Malamai suka ce babu yadda za a yi kare don yana da wani, don akwai wani mai kuɗi a unguwar ya ƙaurace wa gidansu na talakawa ya tafi gidan masu kuɗi, ba ya yi. Don Allah jama'a, ‘ya’ya nawa ne saboda iyayensu ba su da shi suka koma aboka da ‘ya’yan masu kuɗi har suna kwana a gidajen, ko ba a samu? Ana samu. Kaga yaro ga gidansu fa, inda babansa yake da mamarsa, amma ga wannan gidan masu kuɗi ne. Kai ‘ya’ya nawa ne ma suka canja sunan iyayensu a makaranta, suka sa sunan ‘ya’yan manya ko manya, kuma manyan nan fa ba su suka haife su ba, kuma Allah ya ce ud'uhum li aba'ihim, ku kira su da sunan iyayensu, amma saboda babansa ba kowa ba ne sai ya canja sunansa, Ahmad Abubakar sunansa, to amma akwai Alhaji Ɗanladi a gefen gidansu sai ya koma yana kiransu, yana ya sa sunansa Ahmad Alhaji Ɗanladi. To kare baya haka. Sannan ku lura da ɗabi'ar kare, yanzu da kare zai wa mai gidansa laifi sai ya sa bulala ya bar dukan tsiya da kika ji yadda na faɗa ɗin nan, ya zaɓi da gaske dukan tsiyan ne, ya tattayar mar da jiki, ya faffasa mar jiki, ko ya karya shi, ko ya masa duk wani abu. Idan da mai gidan zai shiga ya kintsa, idan ya fito zai fita, wallahi karen nan sai ya rako shi har kofar gida, sai ma ya kora shi ya mai da shi gida, sannan ya koma, saboda ya yadda wannan mai gidansa ne, yana ya cancanta mar wannan hukuncin, kuma a zauna lafiya. ‘Ya’ya nawa ne yau za ka musu hukunci a matsayinsu na ‘ya’yanka? Ka daki yaro, yaro ya gude ya bar garin, ya je ya haɗa kai da abokansa su yi ta ruga ma a shar, haka ne ko ba haka ba? To ina mai gaya muku, wannan ɗabi'u namu su ne suka tutar da mu. Uwa ta tsugunna ta haifi ki, uba ya ɗauki hidimarki, amma yau aurenki ya taso, ki ce duk duniya ba wanda ya isa ya zaɓa miki miji, ke za ki zaɓa wa kanki, kuma in jarabawa ta taso miki su za ki zo ki samu. To ku dinga hankali, mu ba mu ce ayi auren dole ba, ba ma goyen bayan auren dole, haramun ne, musulunci ya hana. Ai, akwai wasu kissa guda biyu mai ban sha'awa a cikin wannan kissa. Dai zamanin Annabi ta faru, wata mata aka yi mata auren dole, iyayen suna so ita ba ta so, sai ta kawo ƙara gurin manzon Allah, tace ya Rasulullahi, wannan mijin da za a aura mun bana san shi, shin kai ne ka bada doka ana iyo mana auren dole mu mata? Annabi ya ce ni ba ni na bada doka ba, ban yarda ba. Sai ce in kin ga dama ki aure shi, in kin ga dama ki watsar da shi, a musulunci baki laifi ba. Sai ta ce ya Rasulullahi, na yarda zan zauna da shi, saboda iyaye na shi suka zaba mu, kuma ba zan bijire wa iyaye na ba, amma dai tabbas ba na san shi, kuma wannan yardar da nayi ba wai na yarda a baki a zuci naki in koma ina saba mar ba, wallahi yadda na furta na yarda, kuma zan mar'a, kuma duk abin da mace kamata ta yi wa miji zan masa. Amma ina so ka bada wannan labari saboda kada a zo daga baya a dinga yi mana auren dole, dan Allah wannan yarinya ta yi hankali ko bata yi hankali ba. Dan Allah, yanzu idan wani abu ya same ta a gidan mijin, iyayen za su tsaya mata ko ba za su tsaya mata ba? Za su tsaya mata. Sannan tana da bakin da za ta zo ta yi magana gaban iyayen ko ba ta da bakin magana? Tana da bakin magana, saboda dama san da ta ce ba ta so, iyayen suka ce he ta aure shi. Yanzu ga shi matsala ta faru, don haka su kansu yanzu maimakon ita ta ji kunyar iyayen, su iyayen ne za su dinga jin kunyarta, haka ne ko ba haka ba? To ba kwa irin wannan nazarin, duka idan al'amura suka taso muku idan ku rufewa yake, sai daga ƙarshe abu ya dawo abin takeici da abin kaza a zo a yi ta samun matsala. Kissa ta biyu, wata mata ne ita ma mijin ya aure ta, ba ta san shi, amma sai ta yarda da zaɓin iyayenta. Wannan ko ba zamanin Annabi ya faru ba, wannan a zamaninmu ne na yanzu. Rayuwa ta yi nisa, sun haihu kusan uku ko hudu, kwatsam wata rana sun yi tafiya da yaran da ita, sai suka je wani restaurant, in kun san restaurant akwai VIP, wato very important person, wanda ba a ware, mutum ne mai muhimmanci, to akwai ɗaki wanda kai kaɗai daga kai sai iyalanka a kawo muku duk abin da kuke so ku ci, sannan ku yi gaba. Suna zaune suna cin abinci, hira ta yi hira, kawai sai mijin ya ɗauko magana ya ce, oh, wance kenan. Ya ce, me ya faru? Ce, ki duba dagar da aka yi da ke akan cewa ba kya so na ba za ki auren ba. Aka buga. Daga ƙarshe dai Allah ya bar nasara, yau ga dai 'ya'yanmu huɗu, ko hiran maganan ba a so ma ba kya yi. Wallahi suna zaune bencin cin abincin da ta ja baya da kujera, yadda na ja bayan nan ta sa kafa ta shuri bencin ta yi bol da shi, abinci ya watse, tire ya wargaje, cokula suka yi tsalle. Ya ce, okay, wato ka ɗauka yanzu da nake zaune da kai son ka nake yi? Ta ce, wallahi tallahi har yanzu ba na son ka, amma ni mace ne mai tarbiyya, ba a koya mana saba wa iyaye ba, na yarda da zaɓin iyaye na ne nake zaune da kai, shi yasa ko alama baka taɓa gani ba tun bayan da muka yi aure, wanda take nuna alamun ba na son ka, amma wallahi zuciya ta har yanzu ba ta son ka, kuma ina mai tabbatar maka tun da har ka faɗi wannan maganar, to a yau wallahi sai ka bar takardata. Ai, ina mai tabbatar muku masu dafa abinci da kyar suka shawo kan rigimar nan, kawai suna can suna raba mutane abinci, suka jiyo kokawa da tsalle da abin nan a cikin abin nan, suka leko, alhaji lafiya? Ya ce, ina lafiya, na ɓallo wa kaina liki. Ba lafiya, da kyar aka shawo kan yarinyan nan. Wallahi ta ce, wallahi baka isa ba. Ya isa, tun da abin ma haka ne, yau ɗin nan wallahi ba zan bi ka tafiyan nan ba, koma a gida zan yi. So wannan duk na kawo muku ne domin ku gane, idan mace tana da hankali tana iya rungumar abin da ko da zuciyarta ba ta so, don ta zauna lafiya da iyayenta, don ta gamu da Allah lafiya. Kuma wallahi sai Allah ya miki fatahin da baki taɓa tsammani ba. Amma idan kika yi mursisi ke kawai abin da kike so ki za a yi, to ki jira abin da zai faru, Allah ya sauwaƙe. Don haka ya ce, sai ta shiruntar da ni na gagara magana, wa kana imra'atu imrana bin haffan min ajmalin nas wajhan, matar wani bawan Allah ana ce masa Imran ibn Hattam tana daga cikin mafiya kyawun fuska a cikin mata wa kana huwa min aqbahin nas wajhan shi kuma yana cikin mutane mafiya munin fuska ɗaya daga cikin magabata ne Imran ibn Hattam yana da mummunan yanayi da mummunar fuska amma Allah ya hada shi da kyakkyawar mata fa qala laha yawman sai shi Imran ibn Hattam yace mata ana wa iyyaki fil janna in sha Allah ta'ala da ni da ke zamu shiga aljanna in Allah ya yarda haka ake so idan Allah ya jarrabe ka ka auri wacce ba ta son ka to dole he da rarrashi sai da yan atamfofi na fata an fahimta ba ta son ka to sai ka cika da la haula wala quwwata illa billah da salati goma ga annabi da yan kayan qarau da yan kayan makulashi kana yi kana tattaro ta to sai alallaba a tafi a haka da yan maganganu masu dadi yace dinda da yake ga kike kyawawa ne kuma ga nan mummuna to Allah da rama ta aljanna fa qalan lahu wa kaifa zalika tace to ta ya haka za ta faru fa qala sai Imran ibn Hattam yace mata li annani utitu mithluki fa shakartu domin ni an bani ke a matsayin mata sai na gode wa Allah da Allah ya min kyauta da mata irinki wa utitu mithli fa sabirti ke kuma sai aka ban miji aka baki miji ka bata sai kika yi hakuri sai ce wasabiru washakiru fil janna da mai hakuri da mai godiyar ni'ima da wanda Allah ya masa jarabawa yayi hakuri da wanda Allah ya masa ni'ima ya gode da Allah duka suna ina suna aljanna yace dan haka karki damu damu tafi aljanna ni na gode wa Allah da ya bani ke ke kuma kin yi hakuri da Allah ya baki ni dan haka da mai hakuri da mai godiya duk zamu tafi aljanna in Allah ya yarda da Allah yanzu wannan bai dan rarrahi zuciyarta dan ta ƙara jin cewa bari ta zauna da hidanta samu aljanna ba to amma sai mutum a aura masa mata ya san cewa da ƙyar ya sha amma kuma sai ya zo yana wulakanta ta kaga ai dole aure ya mutu ko ba haka bane ko kuma mata ta auri miji ta san cewa bai san ta kuma sannan ta gagara kyautata mishi kin ga cewa nan dole a samu matsala akan hanya dan haka idan aka samu irin wannan matsalar dole sai ana yi ana rarrashi ana dan tarelaya ana dan abubuwa ana dan sayan kayan makulashe da dan sayan kayan kalau-kalau haka da dan kayan kwalliya da dan daukar ta dan mota ko mashin a dan zagaye gari da shauransu kana yi kana abin nan amma in mace tana son ka watan ko baka yi mata wannan ba tana nan tana jin shaukin ka wata in tafiya kai kwana biyu uku sai ta tura maka voice tana kuka cewa ka tafi ka batta yau sai zaka dawo saboda me saboda shauki da so da kauna amma wata Allah Allah take ta kinsa ni yau sai ne tafiyan nan ne kam sai ai akwai sauran kwana uku ta ce a'udhu billahi ai na dauka ko bane ma ana ta korar ka saboda baka cikin layi malam baka hau kan layi ba Allah ya shiryar da mu saboda haka muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bamu abokan zama masu kaunar mu masu son mu wanda muke so mu ma dan a zauna lafiya kuma Allah ya hada ku da masu kaunar ku masu son ku dan a zauna lafiya kuma duk wacce ta auri wanda ba san sa take yi ba kawai haka Allah ya rubuto to muna bata hakuri kamar yadda Allah da manzansa suke bata hakuri haka duk mijin da ya auri matar da ba son ta yake ba kawai kaddara ce wacce bahaushe yace ta riga fata yasa ya aure ta to muna bashi hakuri yayi hakuri da wannan jarabawa amma dai daga ƙarshe abin zai zama masa alheri in Allah ya yarda muna addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana a za mu dakata a nan sati ne zuwa kuma za mu tashi a insha Allah ta'ala babi na gaba tambaya ne okay assalamu alaikum malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka da mu baki daya malam ina tambaya yarinya ce mai shekaru uku kai menene ta je wani gida sayan menene sayan goruba sai miya ta zube mata to malam ba menene bayan kwana shida ne ko menene bayan kwana 11 Allah ya mata rasuwa malan za a yi azumi ko muna menene to kaman dai na fahimci tambayar dai yarinya ce ta je sayan wani abu ko goro bare a gida sai an girka miya ko sai miya ta zubo wa yarinyar so ta kona ta kenan ba so bayan kwana 11 kuma sai yarinyar ta rasu to gidan da ta je wannan miyar ta tuntsuro a kanta ita matar da ta girka miyar za ta yi azumin kafara na wacce ta yi kisa ko ba za ta yi ba maganar gaskiya za ta yi tabida wasu suka ce tabida yi za ta yi ƙwarai da gaske shi ne gaskiyar magana a ba uwar ba ne za ta yi ai uwa ba ita ta girka ta girka miya ba to ai ita aika ya aika a yanzu idan ka aika direba idan ka aika mutum ya je yi masari Kano sai wani ya take shi akan hanya ya mutu shi zai yi azumi ko kai da ka aika aiki shi da ya take shi zai yi azumi so babu ruwan uwa da yin azumi kun gane magana yawa ita dai da ta girka miya ta abin nan ita za ta yi an gane magana da kyau ko yawa akwai wata tambaya da aka yi wa ɗaya daga cikin manyan malaman mu kusan kwatin irin wannan mata ce a jihar Borno ne ina jin ko Maiduguri yan Boko Haram sai ka shiga wani gida suna ta kashe mutane to da ita matar da wasu daga cikin mutane sai suka samu wani gida suka laɓe wani ɗaki suka laɓe yan Boko Haram su jawo wancan su yanka su jawo wancan su harbe to ita matar tana da ɗa jariri a hannunta to sun shiga sun laɓe yan Boko Haram suna ƙoƙarin kammalawa su fita sai wannan yaro ya tsada ihu har sun tsaya sun ji alamun ihu sai ta marmaza ta matsa bakin shi ta hana shi kuka to ta bar hancinsa a buɗe sai hancin yana ƙoƙarin fitar da gurnani haka wanda za a sake jiyowa su kuma 'yan Boko Haram sun tsaya suna ta waige ina muka jiyo kukan yaro ƙarshe dai haka tana ji tana gani wallahi ta matsa hancin yaron nan da bakin shi har san da wannan yaro ya mutu mana in ka ji wannan kisar hankalinka sai ya tashi ku duba yadda uwa take da ɗa to amma idan ta bari ya yi motsi suka jiyo dukkan su za su mutu kusan su goma ne in kuma aka matse shi kaɗai zai mutu su su tsira ita ita ce hadin da ta yi kenan maimakon duk a kashe su gara ɗaya ya mutu ba an samu sassauci ba to shi ne ta tambayi Professor Mansur Isa Yalwa akan cewa me ya hukuncinta very sad abin nan news labari wanda yake mai ban takaici mana da ban tausayi mana mana an ga jarabawoyi fa a ƙasar nan fa na rantsi da Allah idan ke jarabawa ba ta same ki ba ta samu wasu fa kuma ke har yanzu ma baki san me ya jarabawa ba tunda baki taba jin irin waɗannan ba akwai matar da na baku labari yan Boko Haram ne ko yan kidnappers ne a jihar Katsina ne nan kuma suka shiga suna ta harba mutane a cikin ƙauye to ita akwai rumbu a gidansu rumbun an ɗan ɗebe hatsi amma akwai saura tana da ƴaƴa kusan guda huɗu wallahi duk ta ɗebi yaran nan ta zuba su a rumbu saura ƙwaya ɗaya ne shan nono shi kaɗai ta riƙe ta samu ta tafi wani guri ta laɓe wallahi mutanen nan kai malam an yi rashin imani a duniyan nan akwai abin da Allah wallahi tallahi ba zai bar shi ba tun daga nan duniya sai ya saka wanda aka yi wa wallahi tallahi yan kidnappers din nan da suka zo suka ji alamun kukan yara a cikin rumbu sai da suka daga kan rumbun suka leka suka tabbatar yara ne a ciki sai suka mai suka rufe sai suka banka wa rumbun mu ta kawai na rantsi da Allah matan nan tana can gefe tana kallon rumbu yana da ci da wuta da ƴaƴanta a ci. Wani irin azaba ne yaran nan ba su gani ba jama'a? Ba wuta ba, hayaki wannan, hayaki wannan idan ya turnike maka a ɗaki yanzu nan zai kashe ka. Balantana ga hayaki ga zafin wuta. Saboda haka har yanzu mu ba mu ga jarabawa ba fa, wallahi duk jarabawar mu daɗi ce. Kawai kin rasa abin da zaki ci ne yau, shine kaɗai jarabawar kike. Amma wasu sun ga jarabawar da wallahi wallahi misali ma ba zai misaltu ba ma. Allah ya shirye da mu. Saboda haka magana mafi inganci shine zaki azumi insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Za mu dakata a nan, abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Na'am. Eh mana warai da gaske. Eh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.